بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
بركة مدى وأن يمتشي نرانا النهدي وأن شين يمتشن بيرجة وطن رمضان شكرا تدبو لأريه للأربعين بقوي بأيه رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأن يداشد لساكم عشرين دبيوك وطن فبراير 2026 لقونا مسلاتين البركانا garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke tafsiri na watan azumin Ramadan mai albarka a yau insha Allah za mu yi darasi na 20 kenan cikin jerin gwanan darussa daga suratul baqara za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki qala ya adamu anbihum bi asma'i bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim من همزه ونفثه ونفثه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ومن يجي سيتي يا آدم يا كي آدم أنبئهم بأسمائهم فأمس سونا ينس فلما أنبأهم بأسمائهم يايند يفأمس سونا ينس قال ألم أقول لكم سألا يتي بانا فأمك تيوى إني أعلم غيب السماوات والأرض نلينين نكي لسنك نغيب نسميد أسا وأعلم ما تبدون كما ناسن أبن دكتي بينا وما كنتم تختمون دا أبن دكو كسن شي كنا قوي و ونيتشي آية تلاتين دكو أتكين سورة البقرة ودا مكفارة كننتا أين همتا ننتا أجيا إذا مكالورا رمضة شي وأنا آية تتشي فاروقون wato umarni da Allah ya bayar wa annabi Adam a cikin jeren yakisa an ba mu labarin an hadace shi an ba mu labarin an kimsa mushi ilimi an ba mu labarin an ce wa mala'iku in sun sani su fada suka ce ba su sani ba to daga nan sai Allah ya ce ya kai Adam fada musu abinda na sanashe ka anbi'uhum bi asma'ihi ka fada musu abinda na sanashe ka na ilimin sunayen waɗannan abubuwa falamma anba'uhum bi asma'ihi nan take sai annabi Adam alaihi salam sai ya sanashe da su ilimin sunayen halittu din nan sunayen halittu da dukkanin ababen da Allah ya sanar da shi waɗanda su mala'iku ba su sani ba da Allah ya sanar da su haka sai kuma Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da su sai Allah ya faɗa musu cewa ai dama na gaya muku cewa ina da ilimin da ba ku sani ba abubuwan da suka koyar gare ku a cikin sama da cikin ƙasa wanda ba ku sani ba ni na sani sannan abin da yake ɓoye ma a cikin zukatanku ni na sani al-Imam al-Tabari Allah ya gafarta masa yake cewa Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ainihin wato sanar da mala'iku dama cewa zai yi halitta kamar yadda muka ji da ya sanar da su zai halitta suka nuna cewa suna da shawara Allah ya ce musu a'a na fi ku sanin abin da ba ku sani ba shi ne Allah madaukakin sarki a nan ya sa suka rusuna a gaban annabi Adam ta yadda suka kasa yin bayani shi kuma ya iya yin bayani wanda wannan yana nuna musu cewa annabi Adam ta fuskar da Allah ya bashi wannan daraja ta yana gaba da shi kuma abin da yake faruwa ko abin da zai faru da zuriyarsa na zubar da jini da ainihin barna a bayan ƙasa wannan bai hana Allah madaukakin sarki ya bashi matsayin da ya bashi ba wanda wannan yake nuna musu girman matsayin da Allah ya ba annabi Adam da ainihin ƴaƴansa da jikokinsu sannan yake cewa wato ba za ka iya sanin wannan abu ba inji al-Imam al-Tabari kafin Allah ya sanar da su shi kuma annabi Adam Allah ya mishi ilhama wannan ilimin don haka ya sanar da su kuma wannan ya nuna musu cewa Allah yana iya keɓance wanda ya ga dama da ilimin da ya ga dama ya keɓance shi ya bashi haka nan al-Qur'ani yake cewa wannan aya fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadli al-ilmi wa ali wannan aya tana nuni zuwa ga daukakar darajar ma'abuta ilimi da shi kanshi ilimin kamar yadda ya zo a cikin hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi lalle mala'iku suna saukar da fukafukansu saboda su nuna ma ɗaliban ilimi cewa sun yarda da abin da yake yi sai Qurtubi ya ce ai tahdau mala'iku suna rusunawa wa tatawadau suna ƙanƙan da kai a gaban ɗaliban ilimi wa inna ma taf'alu zalika li ahli al-ilmi khassatan min bayni sa'iri iyadillah mala'iku suna yin wannan jinjina da rusunawa ga ɗaliban ilimi banda sauran halittun Allah saboda menene li anna Allah alzamahum zalika fi adam saboda Allah ya sa sun rusuna a gaban annabi Adam fata'addabat bi zalika al-adab to daga nan sai mala'iku suke da irin wannan ladabin annabi Adam ya fifice su ne da ilimi saboda ka duk inda sai wani mai ilimi to suna rusunawa gare shi kamar yadda suka rusuna ga Adam alaihi salam fa kullama zahara lahum ilmun min bashar ko alamun min bashar sai da mala'iku suka ga wani katafaran masani a cikin mutane hada'at lahu wa tawada'at sai su rusuna a gaban shi su ainihin zama masu tawadu a gaban shi wa tadhallalat su zama ba kwai ba a gaban shi ya izaman da ilmi wa ahli Qurtubi yace mala'iku suna yin haka dan girmamawa da ilimi da ma'abuta ilimi waridan minhu bi talibi lahu kuma suna nuna yadda su ga mai neman ilimi wa shughul bihi da duk wanda ya shagalci da ilimi haba fitun ladi minhu Qurtubi yace to wannan fa shine irin daraja wadda mala'iku suke ma talibi mai neman ilimi sai ce fa kaifa bil ahbab to me kake tsammani irin girmamawa da za su yi ma masana ilimi neman fihim cikin malamai warrabbaniyin da malamai ƙosassun malamai a ilimi malamai na Allah wato in ya zama cewa ɗalibi wanda yake neman ilimi kaga bai riga ya kai mataki na sama ilimin ba kenan yanzu yake nema amma muka ji cewa mala'iku suna girmama shi suna tawalu a gabansa suna ganin darajarsa da fifikon shi a kansu to me kake tsammani kuma girmamawa da mala'iku za su yi ma wanda ya riga ya tumbatsa ilimi wanda ya riga ya zama shakundum ba ga wannan girmamawa ta shi ta fita wancan sai Qurtubi ya cike da addu'a cewa ya Allah ka sa mu zama cikin malamai ka sa mu zama tare da su ko a kore yaushe da Allah ya ce alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati ashe ba na gaya muku na san abin da ya kuya a cikin sammai da ƙasa ba Ibn Kathir yake cewa ai alam ataqaddam ilaykum anni a'lamu al-ghaiba adh-dhahir wal-khafi bana riga na sanar da ku cewa na san ilimi boyayye da wanda yake fili ba Allah ya san kowane ilimi kamar yadda muka ji a jiya ya san abinda kowa bai sani ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san abin da ke a sarari ya san abin da yake a boye har ma yake cewa in tajahhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa ko ka bayyana zance shi Allah ya san zancen da ke bayyane kuma ya san wanda yake boye haka nan da Allah yake ba mu labari wannan tsuntsu da ake cewa al-hudhud al-hudahuda wanda ya je yawo da shawagi har ya ga wani gari da wata mata tana sarauta. Da ya dawo gun Annabi Sulaimana yana bada labari, a cikin labarinsa sai yake cewa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard. Na tarar da su ba ta bautata wa Allah wanda yake fitar da abinda ya buya a cikin sammai da ƙasa. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna. Allah wanda ya san abinda kuke koyewa da wanda kuke bayyanawa. A cikin sautin Namli kenan ko? Kaga wannan duka a gurin Allah da tsaye ne. Khaba as-samawati wal ard. Allah yana iya fito da shi in ya so. Ma tukhfuna wa ma tu'linuna wa ma kuntum tukhfuna wa ma tu'linun. Allah yana iya fito da shi. Allah ya san abinda kuke koyewa da wanda kuke bayyanawa. Saboda Allah madauki sarki ya san komai na kowa da kowa na komai. Na kuma ya ci gaba da cewa fil ayati dalilun ala anna alla ahada ya al anna ahada la ya'lamu al ghaiba illa Allah. Har ila yau wannan aya tana nuna mana cewa babu wanda ya san gaibi, abinda yake a boye ba wanda ya san shi sai Allah. Gaibi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ne. Sune mafatihul ghaibi guda biyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wato a cikin faɗin Allah madaukakin sarki cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba, a ba wannan ba, wancan ba mutum ne na ƙarshen ayan nan ba. Da Allah yake inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimul hakim. Allah yace inna Allaha indahu ilmu sa'a, lalle ubangiji shi yake da ilimin tashin al-qiyama. Wa ma tadri nafsun wa yunazzilu al-ghais kuma shi yake saukar da ruwan sama, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, babu kuma wanda ya san me zai aikata a gobe. Kuma ta jin nafsun da ayi ardin ta mutu, kuma babu wanda ya sa yana zai mutu. Kaga ilmu sa'a yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun da ayi ardin ta mutu. Wannan guda biyar su malamai suke ce musu mafatihul ghaib, wato su ne makullan gaibi. Wannan abubuwan babu yadda za a yi wani ya san su sai Allah. Misali, akwai kuma juz'iyatul ghaib, rassa na ainihin gaibu din. To waɗannan to su ne idan Allah ya so sai ya sanar da wani cikin bayinsa annabawa. Kuma da Allah ya kisa illa man irtada lil rasul, wanda Allah ya so ya sanar da shi cikin manzanni, to sai Allah ya sanashe shi wasu sashe na gaibu. Shine irin abinda Allah ya sanashe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da gaskiya abin da ya bada labari. Yanzu shi abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan su tashi daga ilimi. Haka mu al'ummarsa da ya sanar da mu su abubuwan sun tashi daga gaibu, sun zama ilimi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sun zama ilimi a wurin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar mu kenan al'ummarsa. Allah ya ƙara masa tsira da aminci. To duk wani abu da yake gaibi babu wanda ya isa san shi. La ya'lamuhu illa Allah, illa ma allamahu Allah, illa man allamahu Allah, sai kuma wanda Allah ya ga dama ya sanar sai shi. Kal anbiya, kaman annabawa. Wato dai ci gaba da cewa fal munajjimuna wal kuhan wa ghayruhum kadibatu ko kadabatu, yace da bokaye da masu duba da masu aiki da taurari, duk waɗannan maƙaryata ne, ba basa sanin gaibu. Duk da yake suna iya su faɗi wani abu, sai a ga ya dace da abin da suka faɗa. Su ce za a yi kaza kuma a yi kaza, su ce wani ya ma kaza kuma ya tabbata ya yi maka, to yaya kenan? Gashi kuma an ce ba su san gaibu ba. To wannan tambaya take bujurwa kwanan mutane. Aisha radiyallahu anha ta ba mu labari kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim cewa wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da bokaye, sai ya ce laisu bi shay'in, ba a bakin komai ba, mutane ne marasa daraja marasa mutunci. Fa qalu ya rasulullah, sai suka ce ya manzon Allah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fa yakunu haqqan. To amma kuma muna ganin a aikace bokayen nan za su faɗi magana kuma sai ta faru yadda suka fada. Mutum ne mai karamin imani ko mai raunin imani ya tafi gubboka, sai boka ya fada musu cewa ai amma yi ma kaza ko kuma za a yi maka kaza, ko ka lura da wani zai iya fitar da kai da kaza, kuma ana zuwa sai kai kici fuskatar an yi wannan abu ko ana shirin yin shi. Kaga sai mutum ya fara gaskata boka, ko kuma kana zuwa wurinsa ko kina zuwa wurinsa ya fada maka sunanka da garin da ka zo da abin da ya kawo ka, sai ka gaba ɗaya hankalinka ya tashi, ka fara tarinta to wannan boka fa na Allah ne, inda akwai boka na Allah misali wato ƙwararre expert ne. Daga nan sai imanin kai ƙara yin rauni ko, to daga ina suke samu wannan? Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tilka kalimatun min al-haqqi yaqifuha al-jinniyu fayuqirraha fi udhni walihi, yace wannan eh kalma ce ta gaskiya kwaya ɗaya ko biyu wanda wani aljini zai waftota sai wurga ta kullan wancan abokin barnata sa cikin mutane, shi kuma sai yazo sai ya cakuɗa da ƙarya guda ɗaya. Wato mala'iku idan suka anso saƙonnin ayyukan da Allah ya ba su cewa za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, idan suka zo suka zauna a majalisinsu suna tattaunawa, wani ya ce to ni fa an ce wani in kashe shi yau zai mutu, wannan kuma an ce wani a bashi arziki wuri kaza fa za a yi gobara, suna discussing ɗin abin da zai faru a wannan rana. Su kuma aljanu suna nan sun yi ɗori sun tafi satar ji kafin a ankara a jefe su ɗin nan. Wani ya ji kalma ɗaya ko biyu sai ya maza sai ya wurgawa na ƙasa da shi, shi ma ya wurgawa na ƙasa da shi kafin a ankara ta iso wajen bokan shi, ko bokan sai ya cakuɗa da ƙarerayinsa. Saraka idan ka zo gun boka in ya faɗi wannan gaskiya guda ɗaya biyu hankalinka ya fita daga jikinka, saraka duk abin da zai faɗa sauran abin ka duka gaskiya ne kuma ƙarya ne, sannan kuma ka yi asarar ɗan abin da ya sauran na imaninka. Allah ya tsare mu. Kuma gane jama'a cewa ilimin gaibu babu wanda ya san shi sai Allah maɗaukakin sarki, babu wanda yake da yadda zai iya sani, Allah ya ɓoye shi babu yadda za a sani, babu wani mahaluki da Allah ya ba shi dama ya san haka. Allah ya tsare mu. Wannan aya tana da fa'idoji kamar haka. Daga ciki nan da ya ce wa'alam ma tubtuna, na san abin da kuke bayyanawa, shi ne wancan abin da suka faɗa a baya da suka ce a tad'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Allah ya san wannan. Wa ma kuntum takhtumun, da kuma abinda kusance kuna ɓoyewa shi ne abinda mala'ikun suka yi tunani a ransu cewa su suna ganin sun fi cancanta da a kawo su duniya, ko kuma ya zama ma kuntum takhtumun, abinda shaitan tunda yana cikinsu a lokacin ya fara tunani tun a lokacin da cewa to shi fa dole sai ya nemi yadda zai halakar da wannan halittar ta dan adam, tun a lokacin ya fara tunanin hasalar da zai yi. Wallahu a'lam. Daga cikin fa'idar da zamu cire shine za a iya samu, ashe za a iya samu mutum yana da ilimi yana da wata falala amma wannan bai sa ya zama ya san komai ba. Mala'iku suna da falala, suna da ilimin da Allah ya sanar shi su, amma kuma ga wani ilimi Allah bai ba su shi ba sai ya ba Adamu alayhi salam. Saboda dan Allah ya baka wata falala da wani ilimi, wannan dai nufin kafi kowa a komai, a kafi mutane ne a nan inda Allah ya baka, su ma sauran mutane ka yadda Allah ya ba su wata baiwa da bai baka ba, idan ka haka sai ka zauna lafiya. Shi yasa su a ganin su mala'iku saboda ilimin da Allah ya ba su da nagartar su, sai suka fara tunanin su suka fi kowa cancantan a kawo su duniya a ba su shugabanci, sai Allah ya nuna musu ba haka bane. Ashe shugabanci a duniya abinda ke sa mutum ya cancance shi ba wai idan ka fi kowa falala ne kadai ba, ko ka fi kowa ilimi ne kadai ba, wani mai ilimi da falala ta yi Allah bai ba shi karfin kwakwalwar shugabanci ba, ta yi mutum mai gaskiya ne amma kuma gaskiyar shi ba ta shugabanci ba. Annabi ya ce da Abu Zar a tsakanin sama da ƙasa ban ga mutumin da ya kai ka gaskiya ba, a lokacin da ya kuma ya ce mishi kar ka sake a baka shugabanci fa innaka rajulun da'ifun, domin kai mutum ne mai rauni. Haka annabi ya ce Abu Bakr, the same person da annabi ya ce mishi yana da gaskiya tsakanin sama da ƙasa, ba mai gaskiya yake shi. Su shi gwamnati da wai ibara ne akan mutumin da kawai yake da zarriyar ɗan ilimi ba. Shi yasa zaka ga furuwar da ake cewa shugabanci yanzu ya kamata a ce malamai ne kawai su fito su shugabanci. Zaka ji wannan ba daga bakin masu ilimi yake fitowa ba, daga bakin gama garin mutane ne da kuma waɗanda suke da ra'ayin siyasa cikin malaman. Amma a karance wannan ba shi kaɗai ne criteria, ba shi kaɗai ba ne. Of course idan aka samu mai ilimin addini wanda kuma yake da ilimin shugabanci, to zai dace da shugabanci. Kamar da aka samu annabi Yusufa da ya zama da ilimin addini, annabin Allah ne, sannan kuma Allah ya ba shi ilimin tattalin arziki. Me ya ce? Ij'alni ala khaza'in al-ardi inni ma ba hafizun amin. Ku sanya ni in zama mai kiyaye taskokin ƙasa, saboda ni mai amana ne kuma ina da ilimi. To kaga idan aka samu irin haka, an samu abin da ake so. Amma zallan ilimi kawai na sanin li'iradi da ta da baki da fassara, to ba dole ya zama quality ko qualification da zai sa mutum ya yi shugabanci a samu nagarta ba. Wani za ka tara irin wannan ɗin, ko a gidan shi ma zai yi wani shugabanci mai nagarta, ba da sanar al'umma ga baki ɗaya. Allah ka tsare mu. Sannan musamman kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya nuna kwaɗayin shi a shugabanci, to bai cancanta ba shi. Saboda mala'iku a wannan zarafin sun yi tunanin su rubuta cancanta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, yake cewa wani sahabi ne suna Abdullahi Abdurrahman ibn Samura, ko Abdullahi ibn Samura ɗaya biyu, yace mishi ya Abdurrahman la tas'alil imarata, kar ka sake ka ce a baka shugabanci. Fa innaka in u'ita an mas'alatin wukilta ilaiha, idan zuwa kai ka nema ka sa ƙarfinka da dukiyarka da kanten ɗinka har da magudinka, sannan ka samu, to sai Allah ya zare hannun shi ya baka da shugabancin, ba za ka iya komai ba. Amma fa wa in u'ita an ghairi mas'alatin u'inta alaiha, idan ko ba kai ka je ka nema ba, tsautsayi ne yasa ya kawo abin ya kawo kanka. Mutane ne suka cancanta suka ce to kai za a ba, Allah kuma ya kaddara aka baka, to sai Allah ya baka, sai Allah ya taimaka maka kai abin kirki a ciki. Ina fata muna ganewa. Sannan wannan aya ta nuna mana ashe mutum na iya zama kusa da wani abu da ya kamata ya sani ko bai samu. Mala'iku suna kusa da Allah, su ne al-mala'ul a'la, su ne ahlus sama'i. Amma ga wani abu da Allah yake shirin yi, ba su san yaya abin yake ba sai da Allah ya sanashe su. Saboda ka kusanci kadai sai ba ka garanti akan ka san yadda abu yake. Yanzu wani yana cikin Abuja ne yana rayuwa, amma ana kona da yake can wani gari ya wata shi sanin Abuja, ya fi sanin akalla da yake a garin nan. Saboda shi yana nan a wani lungu ne kawai guda ɗaya inda yake rayuwarsa. Sannan abinda muka ji daga annabul qurtubi cewa Allah Ubangiji yana iya keɓance wani bawansa da wani ilimi bai baiwa wani bawa kuma da ba. Kamar yadda Allah ya keɓance Adamu da wannan ilimin ya bashi, bai baiwa mala'iku ba. Da kuma abu mafi muhimmanci da aya take nuna mana shine cewa babu wanda ya san ilimin gaibu sai Allah. Wallahu a'lam. Sai Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam.
Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa إبليس واستكبر وكان من الكافرين.
Ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah yace wa in kunna lil mala'ikati, kuma ka ambata musu, kuma ka tuna in kunna lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adama, ku yi sujjada ga Adam, fasajadu sai suka faɗi ga baki ɗayan su kai sujuda illa iblisa, in banda iblis aba shi yayi kunnan kashi wastakbara yayi girman kai wa kana minal kafirina, dama ya kasance cikin kafirai, ko wa kana minal kafirina daga nan sai ya kasance cikin kafirai. Za mu ji ma'anar wannan fasawar insha Allah. wannan wata ne tace aya ta 34 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda ke bamu labarin farkon sa'an Allah da aka fara yi aka fara sakawa Allah shine wannan sa'a wa umarnin da iblis yi Allah ya bamu wannan labari a wurare mabambanta saboda muhimmancin wannan mas'ala da kuma take bayyana asalin gafar da muke da ita da mu da shaidan wato mu ɗayan annabi Adam alaihi salam akwai gaba ta tun talatali ta har iyan iya tsakaninmu da iblis wannan shine tushen wannan gaba daga suran da Allah ya ba mu wannan labari banda na cikin suratul baqara akwai cikin suratul a'raf fadan Allah madaukin sarki walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah yace fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidina yahu lam yakun min as-sajidina ana Allah yace walaqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka daidaita halittar ku yadda ake ganin ku dinnan wato wannan yana magana akan halitta na bada kiran tun farko thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce mala'iku ku fadi ku gaishe da annabi Adam Allah ya ce fasajadu sai suka sujuda gabaki ɗayan su illa iblis banda iblis lam yakun min as-sajidina bai kasance daga cikin wanda suka yi sujudan nan ba wannan cikin suratul a'raf ke akwai a cikin suratul isra'i suratul banu isra'i fadan Allah madaukakin sarki wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqata tina Allah yake kuma ka ambaci sanda muka halicci annabi Adam sanda muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam sai suka yi sujuda in banda iblis shi sai yace ta yaya za a ce na yi sujuda ga abinda aka halitta daga tabo yana ganin kamar shi ya fi annabi Adam daraja saboda shi an halicce shi daga wuta a tunanin shi wuta ta fi tabo kuma wannan ba haka bane domin ƙasa tana da amfani tana da albarka ba ta da irin zalunci ko ƙonewar ƙonawar da wuta take da shi za mu rubuta wannan a gaba kar mu tashi daga zancen mu wuri na uku shine cikin suratul kafir da Allah yake cewa wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis kana min al-jinn fa fata an amr rabbi amma ta tafi zuwa huwa bayatu awliya ila ayatul aya Allah yace ka ambata musu lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga adam sai suke sujuda ga baki ɗayan su in ban da iblis sai Allah ya ƙara mana wani fa'ida anan kana min al-jinn shi ba mala'ika bane aljanni yana tare da mala'iku ne wajen bautar Allah kawai Allah yace fa fasaka an amru rabbi sai ya kangare yake bin umarnin Allah ubangijinsa wuri na gaba akwai cikin suratul hijri fadan Allah wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan ka ambaci sanda ubangiji yace da mala'iku lalle ni na yi nufin zan halicci dan adam min salsalin min hama'in masnunin daga wani bushashen taɓo mai faɓo wanda yake wari salsalin shi ne abinda aka riga aka faɓa kuma sai ya bushe min hama'in wanda bayan ya bushe ɗin kuma an fafe cikinsa an yi mishi fafa ta yadda idan iska ta shiga za a ji ƙarar shigarta kamar idan an hura masnunin wanda kuma yake warin riɓewa salsalin min hama'in masnun bushashen taɓo mai amo wanda yake wari saboda kamar yadda muka ga a baya sai da aka kwaba ƙasar ta daɗe har ta yi yauki sannan ta bushe sannan aka yi fate cikinta shi ne daidai cikin ɗan adam da Allah ya ce mala'iku haka sai ya ce musu fa idza sawaituhu idan na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi kuma na hura masa raina Allah ya ce faqa'u lahu sajidina to ina umarninku da ku fadi ku masa sujuda Allah ya ce fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una dukkanin mala'iku karkata kabbansu suka fadi suka sujuda illa iblisa in banda iblis aba an yakuna an kuma ma'as sajidin can a cikin suratul arab lam yakun min as sajidin ya zama daga cikin masu sujuda ba nan kuma aba an yakuna mene ma'as sajidin ya zama da ya kasance tare da masu sujuda ba kun na gaba akwai a cikin suratul taha fadan Allah wa idkuna lil mala'ikati sujuda adama fasajadu illa iblisa aba Allah yace muka ce wa mala'iku ku fadi ku wa adama sujuda sai suka fadi suke sujuda banda iblis aba shi yaki yayi kunnan uwar shi yaki kasa kasa yayi saurin kai wai na gaba shi ne cikin suratul sad fadan Allah madauki sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin yayin da Allah ya ce mala'iku zan halicci dan adam daga turbaya fai da sawaituhu to inna halicce shi na dai da tashi wa nafakhtu fihi min ruhi na hura masa raina fa qulahu sajidina to ku fadi kuma sujuda fasajada al mala'ikatu kullum ajma'una illa iblis istakbara wa kana min al kafirin kuma ga duk waɗannan wayatan da baki da zamu ga an jona zancen guda biyu zancen halittar da zancen sujuda a cikin bakara kuma inda muke yanzu da aka zancen halitta sai da aka dakata aka yi wani karatu daban akan abin da ya faru tattauna tsakanin Allah madaukakin sarki da mala'iku kafin aka yi zancen umarni da sujuda to wannan dai duka salo ne na alqur'ani da irin wato gagaragasan shi wajen bada labari to abin da ya kamata mu fara tambaya a nan shine menene haƙiƙanin wannan sujuda da annabi suka yi wa annabi Adam shin sujuda ita wannan da muke yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni umirtu an asjuda ala sab'in an umarce ni na yi sujuda akan abu bakwai sai ya nuna hancinsa wato goshi da hanci ɗaya kenan sannan tafukan hannaye guda biyu in ka hada uku kenan sannan gefen gwiwa guda biyu kaga biyar kenan da kuma gefen ɗan yatsun kafa guda biyu kaga bakwai kenan duk wanda yake sujuda cikakkiya abinda ake so waɗannan gabobin nashi dukansu su rusuna a ƙasa hancinsa da goshinsa wato fuskarsa kenan tafukan hannayensa gwiwoyinsa da kuma ta gefen yatsunsa wannan shi ne cikakkiyar sujuda da muke wa Allah da sunan bauta to irin wannan ce ko ko ba irinsa ba to malamai sun yi wannan zancen tun bayan suka ce ɗayan abu uku ne ko dai zama abin da ake cewa sujudu tahiyyatin wa ta'zimin wa ihtirami sujjada da ma'anar gaisuwa da girmamawa da ainihin kai taffa ga annabi Adam alayhi salam bil inhina ta hanyar sunkuyo falam yakun fihi wad'ul jabhati ala al-ard ba wai an sanya goshi a ƙasa bane wato irin yadda kaga ana sunkuya ma manya da masu mulki da iyaye da dattawa da shehunnai in an zo gaishe da su ba a tsayawa hakikam sai a sunkuya to wannan wataƙila ɗaya shi ne ɗaya daga cikin fassarar malamai cewa abinda aka cewa mala'iku su yi kenan su tsaya gaba annabi Adam su yi kamar su yi ruku'u haka sai su ɗago shi ne sun mishi sujuda ɗaya daga cikin fassarorin kenan fassara ta biyu an yi kunan muradu bisujudi sujudan haƙiƙiyya ko kuma ya zama sujuda wadda muka sani irin wannan da ake yi a sallah irin wanda ake wa Allah sai zama ma'anarta sun yi sujuda ne wa Allah amma a gaban Adamu alaihi salam da umarnin Allah sai zama shi Adamu kamar alƙibla ne gare su kamar yadda muke kallon Ka'aba a matsayin alƙibla amma ba ita muke mutsamawa ba wannan shi ne fassara ne ya zama da cewa sujuda ce irin sujuda da ake a wajen sallah amma aka ce sai ta gaba annabi Adam waye umarce su Allah da haka yanzu wannan abin da suke yi sunan shi bauta Allah kamar yadda ka dauki kuɗi ka ba wanda sunan sadaka waye umarce ka Allah duk da ka ba wani ya samu kuɗi amma bauta Allah kake kamar yadda muke kallon Ka'aba a matsayin alƙibla mu wannan fassara ta biyu kenan inji malamai na uku kuma wasu malamai suka ce a'a wato ko da mun dauka sun sanya goshinsu din a ƙasa din ne amma ba sun yi ne don girmamawa irin girmamawa da ake wa Allah ba sai dai irin girmamawa da ake yi ma mutumin da ya cancanta a girmama shi kuma da Allah ya bada kwarna a girmama shi wannan ya daga cikin fasarorin da malamai suka yi a a wannan waje to sai kuma malamin suka ce kamar yadda ainihin wato suka ambata cewa wannan sujudar da aka yi wa Adamu anan tunda tashi Qur'ani ya bada labari kenan ba saban Allah bane Allah ne ya umarci mala'iku su yi masa kuma mala'iku ba su saba wa Allah da saban Allah ne Allah ba zai umarce su ba inna Allah la ya'muru bil fahsha kuma da saban Allah ne su ba za su yi ba domin la ya'suna Allah ba su saba wa Allah saboda haka a lokacin ja'izi to ko a yanzu ba shi zai ci gaba da zama ja'izi ko bai ci gaba da zama ba shi ne Al-Qurtubi yake cewa a cikin tafsirin sa yake cewa wa khulifa an sabani hal kana zalika sujudu khasan bi adam alayhi salam shi wannan sujuda da ke banci adamu ne shi kadai fala yuzu li ghayrihi idan aka ce ya ke banci annabi adam shi kadai ma'ana haka to bai halasta wani mutum yau wani mutum sujuda ba sawa'un da ma'anar sanya goshi a ƙasa ko da ma'anar durƙuso ko sunkuyawa da nufin gaisuwa ko girmamawa min jami'il alam babu wani ɗan adam ko ta halitta da ya halitta a yi mata haka illa lillahi wahdahu sai ga Allah shi kadai am kana ja'izan ko ko ya halitta ana iya ba wasu mutane manya da masu wadata da shuwagabanni da shehunnai da malamai da iyaye da sirkai da duk wanda ake ganin girmansa shin ya halasta in muka zo gaishe su mu sunkuya ko mu durƙusa ko mu rage tsawo ila zamani Yaquba alaihi salam shin ya halasta a yi ci gaba da yi ne ko dai a ce bai halasta ga kowa ba sai ga Adam alaihi salam ko kuma ya halasta ga Adam kuma ya halatta a yi ma wani wanda ake ganin shi da girma tun daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Yaquba alayhi salatu wassalam wato mahaifin annabi Yusuf kenan ko wanda shi ma Allah ya ba mu labari cewa warafa abawaihi alal arshi sai kuma yace mene wa kharru lahu sujjada annabi Yusuf alayhi salam ya sauka daga kujerarsa ta sarki ya daura iyayensa akan kujerar sannan suka fadi suka yi masa sujuda ai yake cewa ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ya babana wannan shine fassarar mafarkin da nayi tun farko da nace inni ra'aytu ahada athara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidina wannan turaji guda 11 sune yan uwansa rana da wata shine mahaifansa guda biyu dama Allah ya nuna mushi za su faɗi su ne sujuda to kuma sai suka faɗi suka yi masa sujuda to daga nan sai ya zama ya halatta har zuwa wannan zamani fa kana akhiran ma ubiha min as-sujudi lil makhluqina sai a ce to daga nan annabi Yusufa shine ƙarshen wanda aka halasta wa mutane su yi masa sujuda wannan shine theoretical questions da shi al-Imam al-Qurtubi ya raise shin za a ce ya halatta ga Adamu ne shi kadai ko ko ya halatta ga wani Adamu ko ko ya halatta ga Adamu kuma continuous ya ci gaba da halatta har zuwa zamanin annabi Yaqub har zuwa zamanin ɗansa Sulaiman da ɗan Yaqub da aka yi masa wannan sujuda daga nan aka dakatar da halastar to sai ya ba da amsa yace allazi alaihi al-akthar maganar mafi yawan malamai annahu kana mubahan ila asari rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle durkusu dan gaida manya ya ci gaba da zama halal har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anna ashabahu qalu hina sajadat lahu ash-shajaru wal jamal kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka ga bishiya ta masa sujuda lokacin da suka ga raƙumi ya masa sujuda sun yi magana suka ce nahanu auladis sujudi laka min ash-shajarati wal jamal ash-sharib mu muka fi dacewa da mai maka sujuda fiye da bishiya da kuma wannan raƙumi wanda ya gudu daga gidan mai gidansa fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yasjuda li ahadin walau kana ahadun yanbaghi an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Nabi yace sam bai dace wani ya dukusawa wani ba, inda zai yi ya dukusawa wani to da na dinga cewa mata aure ta dinga dukusawa mijinta in za ta kai shi in za ta bashi wani abu in za ta yi shabu a hannunsa in za ta yi magana da shi ta dinga dukusawa. Yace lima azzama Allahu min haqqihi alaiha, saboda girman haƙƙin da Allah ya ɗora namiji akan matarsa. Wato yadda abin ya faru shi ne hadisai ne guda biyu uku da ya haɗe su. Akwai hadisi na farko wanda yake cikin littafin al-Imam Ibn Hibban, wato al-Alwaq at-Taqasim wal-Alwaq, wanda ya bada labari cewa daga Sahabi Abu Hurairah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani lambu zai sha ruwa, sai ga wani tsohon raƙuri ya zo ya rufina a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare kunnensa a daidai fuskar raƙuman kamar yana sauraron sa. Daga baya sai ya ce wane ne mai wannan raƙumin? Sai aka ce wannan raƙumin ai raƙumin wane ne? Yace to aje a kira mu shi. Aka kira shi, Annabi ya ce masa wannan raƙumin ka ne? Yace eh ƙwarai. Yace to raƙumin nan ya kawo ƙararka? Ya zo ya same ni ya siranta mun cewa ya yi shekara da shekaru yana maka aiki, kana ɗaura mishi laftu, kana ɗaura mishi amalanke, yanzu ka yi ƙarfin shi ya ƙare, kana so za ka yanka shi ka cinye naman shi. Shi kuma baya so a yanka shi, ya so ci gaba da rayuwa, da aka fi ƙyale shi ya ci gaba da rayuwar shi. Wani yana cikin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya jishe shi maganar dabbobi kamar yadda ya jishe da ainihin wato Annabi Sulaiman, ko ulimna mantiqat tayyib. To a shahidi shi ne sai raƙumin ya rasina a gaban shi. Ga kuma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai wani mutum ya ce mishi, ya manzon Allah, ina so ka gwada mini wata aya ta annabtarka. Nabi ya ce aya ta so gani? Ce yace to yanzu na kira bishiyar nan ta zo nan inda nake, za ka yadda? Yace ƙwarai kuwa. Sai Annabi ya ce ke bishiya zo nan. Sai bishiyar nan ta taho daga inda take ta yi iska ta zo har inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Sai kuma ta sunkuya a gaban manzon Allah ta gaishe shi, sai ce wato kuma yadda kike. Wannan ma ya tabbata yana cikin littafin Musaddarat na Imam Abu Abdullahi Hakim Al Saburi. To shine Qurtubi ya haɗe wannan zancen wuri guda, cewa da sahabbai suka ga haka suka ga girmama wanda waɗannan halittu guda biyu suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka ce ya manzon Allah, mu sahabbanka mu muka fi cancanta da mu girmama ka, saboda haka daga yanzu za mu dinga dukawa muna gaishe ka. Sai ce a'a, kar ku dinga yin haka. Ga kuma akwai shahidi na hadisin Jabir wanda ke cikin Sunan Tirmidhi da littafin ainihin Ibnu Majah da Baihaqi da ainihin Sharh Sunan Nabawi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki Jabir, akwai ya aiki Mu'adh ibn Jabal zuwa ƙasar Yaman ya je ya amso zakka ya dawo. Da ya dawo yana zuwa da ya hangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya taho a guje kawai, sai ya sauka akan gwiwarsa kamar yayin linda haka akan gwiwarsa. Sai Annabi ya ce ma, Annabi ya ce me kenan kuma? Sai ya ce ai, na je ƙasar Yaman na ga cewa duka manyan mutane da gwaraza in za a gaishe su sai an faɗi akan gwiwa. Sai Annabi ya ce miƙe shi, waɗanda ya kafirai ne, mu kuma musulmai ne. Nabi ya ce da za ku umarci wani ya dinga duka wani, da sai in ce mace ta dinga duka mijinta, kar ka sake. Nabi ya hana. Sannan Anas ɗan Malik ya ba mu labari kamar da yake cikin Tirmidhi da Ahmad. Anas yake cewa wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullah, ce ya manzon Allah, ar-rajul yalqa akhahu aw sadiqahu, mutum ne ya gaba da ɗan uwansa ko abokinsa, a yan hanilahu, shin ya dace ya sunkuya ya gaishe shi? Qala la, Nabi ya ce kar ya sunkuya. Sai ya ce fa yaltazimuhu, to ya rungume shi, wa yuqabbiluhu, sai ya sumbace shi. Annabi ya ce la, kar ya haka. Sai ya ce fa ya'khudhu biyadihi wa yusafihahu, to ya kama hannunsa su yi musafaha. Annabi ya ce na'am, ƙwarai kuwa haka ya kamata ya yi. Wannan ma isnadin shi kyakkyawa ne. Haka yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abin da ya kamata, duk da yake akwai saɓani game da runguma, domin shi a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ya kan rungumi ƴaƴansa ko jikokinsa sasa. Da haka wasu malamai suke ganin babu laifi ana iya yi lokaci bayan lokaci kamar idan mutum ya dawo daga tafiya ko bako da ake girmamawa amma ba kullum ba wannan wani zance ne a cikin fiqhu wannan nasoshin da ire-irensu abinda suke nuna mana shine ko da a ce wato sun kuyo a wajen gaisuwa ya halasta ga wani bayan annabi Adam ya halasta an yi wa annabi Yusufa ya ci gaba da zama halas har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to daga nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya canza yake to adina ya zama shar'u man qablana ya zama addinin waɗanda suka gabace mu yana iya zama addini a wajen mu ne kawai ma lam yarfi shar'ina ma yukhalifuhu idan ba mu samu a cikin qur'ani da sunna abin da ya saba ba to wannan an samu saboda haka durƙuso da mutane suke a wurin gaisuwa ba kyau mutane su kuma su daina tsofaffi da dattawa da wasu shehunai cikin ƴan ɗariƙu wanda suke ganin idan ba a duka an gaishe su ba ba a kyautata musu mutum su tsoron Allah ba daidai ba ne haƙƙin Allah ne suke shiga dukawa a gaida mutum ba daidai ba ne saboda haka kai da kake ɗan adam don me za ka dinga jin haushi da damuwa kamar da abu fitina saboda wani bai duka ya gaishe ka ba ɗanka ko surikinka ko muridinka wani ma za ka ɗan boko ne a ofis wani tara a yi barci amma saboda ƙauyanci yana son za ka ji shi wai sai an duka sai ka ɗan boko ne wani dukawa kuma ka gaishe ka ai ba san yan boko da irin wannan ba gara ma idan mutum a ce wani shehi ne ko wani muƙaddami za a iya cewa to wannan yayi kama da irin ɗabi'unsu amma ɗan boko ya san shi da abubuwa na wayewa ne sai ga wani ya ba ɗalibai kariyo ba wasu saboda ba su duka suna gaishe shi abinda shari'a ta ce shine a miƙa wa juna hannu a yi musafa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da musulmi suka sha hannu to zunubansu gaba ɗaya za su karkaɗe daga jikin wannan musafa kamar yadda bishiya sashiya take karkaɗe ganyenta yana cikin sunan Imam Abu Dawud to kai za ka so ka samu wannan ladan ne da za ka nace ka ce sai an duka an gaishe ka an yi maka irin abin da ake wa Allah akan haka ce to an fasa ba shi aure ba za a ba shi ba ai mara kunya ne ai ɗan izala ne akan haka ce to shikenan ma kofar ma da ne ya samu mishi ba ba zan samu mishi ba dan kamina ne fa ya zo daga ƙauye ya zo Abuja amma yana gaishe na tsaye na yi niyyar samu yake to mana fasa tunda bai tsaye da kunya da irin wannan girman kan da irin wannan rashin tsari za ka ji shi da yawa a cikin mutanen mu to kai kuma da ka samu kanka a matsayin na ƙasa wanda ka fahimci karatu kana so ka tabbata sunna amma kuma kana da baba ko wani onkul ko wani oga ko wani siriki wanda shi kuma ayyar da yana gargajiya ya za ka yi shi in ka baka duka ba shikenan bala'i fitina ce rigima ne zai iya cire maka subsidy zai iya saka cikin wani kunci da wata damuwa to ya za ka yi to duka so dai haƙƙin Allah ne ba za a san yadda haƙƙin Allah dan wani dan adam da haka ba za ka duka ka gaishe shi ba amma babu laifi in ka samu ka zauna yadda yake a zaune sai ku gaisa a nasi dan wannan ba duka so bane sai ka samu ka zauna sai ka gaishe shi amma dai daga daga tsaye ka duka su ka durkusa ko ka yi ruku'u sannan ka gaishe shi ko ya ruko maka hannu ka mai da hannunka baya sannan ka duka duk wannan haramun ba daidai bane mu tuba kawai mu daina shi ya fiye mana zaman lafiya mu bi Allah mu bi dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindaya kaga da su sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu daga nan sai suka dakata ba a sake ruwaito wani a cikin su yana yi wa wani durƙuso ba ba ma'ana akwai wani ladabi da ya kamata mu kula da shi shine idan kai ne karami a shekaru ko a matsayi ko a daraja ko wani abu to karka fara miƙawa babba hannu sai ya miƙa maka idan ka zo za ka gaishe da babba ina kwana ina gajiya ko da duk wani matsi yare ne in ya miƙo maka hannu to sai ka miƙa amma in bai miƙo maka ba kar ka fara miƙa masa kuma wannan baya alamta ladabi to nan kuma za ka gaishe za ka matafan su kuma suke zakewa har wani ma ya ga cewa lalle kame rena hankali ya riga kallon hannun yana mamaki ko do you really mean to shake him wanda ka ji wannan sai daga kallon ka yana ganin wai ko wani ne a kusa ko da wani kake ba da shi ba to wannan ladabin ya kamata mu kula da shi karami kai ya fara miƙa wa babba hannu sai in babba ya fara miƙa maka yana nika maka ku kacafi kuma yin samun ladaci da kafaran zunubai babu laifi idan ka gaisa da babban mutum ka rubanya hannun wato ka sa ɗayan hannunka na hagu ka rubanya hannun shi a cikin hannayenka guda biyu domin Abdullahi dan Mas'ud yana ba da labarin cewa annabi ya koya mini tahiya alhalin hannun shi na tsakanin hannaye na guda biyu na gaisa da hannun kuma na rubanya ɗayan hannun a baya to wannan ma duk alamar girmamawa ce da ladabi da ya'yan uwa musulmi amfanin ilimi ba wuce yace aiki ce wannan karatun nasa ko wanda suke jin ya musu nauyi ba su so ana faɗe shi saboda ya saba wa al'adar shi musamman wasu kabilu ko wasu yarurruka akwai wanda kwata-kwata suna ganin wannan ba zai yi ba to gaskiya zai yi domin shi ne addini kawai in dai kai musulmi ne ka yarda kana bin Allah kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tuba kawai ka dena suka tara ƴaƴanka da sarkanka ce ya ku zuriyata na gode Allah ya shi muku albarka kun dade kuna mini biyayya shi abin da muke saba Allah ne da haka daga yau na so ki durƙusu a gidan nan kowa zai zo gaishe ni kawai ni kuma hannu wanda ni kawo shi shikenan sai kaga Allah ya gafarta maka duka kurakuranka na baya ka zama cikin waɗanda Allah yake cewa ulaika alladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wanda ya kuskure ya gane kuskuren shi ya dawo daga kuskuren ya bi daidai sai Allah ya juya waɗancan nufufukan sai ya narka su ma zuwa ladabi Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya sa mu iya jin gaskiya mu iya karɓanta mu iya aiki da ita wannan aya ta yi mana ba saja da ka za mu batta haka insha Allah ya kaimu gobe insha Allah za mu ci gaba da bibiyar abubuwan da suke cikinta na ma'anoni insha Allah ga wasu tambayoyi da muke ganin bari mu shigar da su wannan ya ce mutum zai iya auren yarinya wanda bai san ubanta ba amma ta kasance mai karatun Qur'ani har ta yi sauka kuma tana da ibada kuma tana yi wa mamanta ladabi da biyayya wato yana kamar yana nufin wata mata ce an haife ta ba aure ba ko haka ba san waye ubanta ba biologically kuma ko a ce legally ke legally and biologically kuma amma ita ta zama mutum mai kirki wannan babu da yana kawo ta ana iya auren ta dan kirkin ta da nagartarta domin kuma aka batta ga baki daya wata kila kuma daga baya frustration ma sai sa take to shikenan tunda na gwada zama ta kirki kowa ya ki ni wani kawai kuma asalin baba na nima an lalace ba ga an samu ƙarin lalata tun kenan ya zama bala'i Allah ya kiyaye wannan kuma yake cewa menene ingancin salatu tasbih ina kaman ba raba ba wannan tambaya ko mu amsa tambaya ba kuma ce wannan salatu tasbih wannan sallah da ake yin tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ai tai sha biyar biyar goma 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 har zuwa raka'a hudu da ke cikin sunan Tirmidhi da wasu da wanda ba wannan ba akwai sabani mai yawa akan ingancin ta malamai da yawa sun inganta ta malamai da yawa sun ce tana da rauni wanda kuma gaskiya saboda Allah babu wani hakiki da yanzu za a iya fitarwa a wannan kankanin lokacin sai an bibi sawun maganganun amma idan mutum yayi ya gamsu da fatawar malaman da suka inganta su a Sheikhul Albani da makamantansu su fa biha wa ni'mat dan ko mutum ya gamsu da malaman maganar malaman da suka ce bata inganta ba dama ba wajibi bace ba farilla bane dama mustahabi in har ka mutu baka yi ba babu tuhuma a kanka idan kuma ka yi to muna fatan Allah ubangiji ya karba maka da mu saurara na insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين